الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren lahadi ne daidai da daren 11 ga watan jumadal akhira hijira na da shekara 1434 daidai da 20 ga watan april shekara ta 2013 wannan shine kasan na 130 daga cikin jerin karatutukan littafin sahihu muslim wallafar al-imam abul husayn muslim ibn al-hajjaj allah madaukakin sarki gafarta mishi karatun da muka yi wa take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a basu manta ba muna cikin kitabul iman wato a inda imam muslim ya tattaro mana hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dangane da imani yake fassara mana su da irin fassarorin da malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai suka ruwaito su daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama karatunmu da ya gabata mun kwana a ƙarƙashin babu istihqaqil wali al-ghashi li ra'iyatihi an-nar babin da ke tabbatar da cewa dukkanin shugaba da yake ha'in tattalakawan shi to ya cancanta ya shiga wuta muka ji hadisin da al-imam muslim ya kawo mana muka fara tattauna sharhi akan shi sai lokaci ya kure dan haka zan dan sake karanto mana wannan riwaya sa'annan mu ƙarasa tattauna mas'alolin da ke ƙarƙashin babin Imam Muslim yace haddathana Shayban ibn Farrukh haddathana Abu al-Ashhab an al-Hasan qala ada Ubaydullah ibn Ziyad ma'qil ibn Yasar al-Muzani fi maradihi alladhi mata minhu mata fihi Muslim ya samu wannan hadisi daga malamin shi al-Imam Shayban dan Farrukh shi ko yace al-Imam Abu al-Ashhab ya bashi labari wadanda duk mun bayyana su a cikin wadancan ainihin tattauna karatu da muka yi Shayban dan Farrukh Abu Muhammad al-Aili malami ne daga cikin ainihin malaman Imam Muslim ya samu wannan hadisi daga al-Imam Abu al-Ashhab al-Imam Abu al-Ashhab cikakken sunan shi Ja'far dan Hayyan as-Sa'di al-Utaridi mutumin kasab Basrani shi ko wannan malami yake cewa an al-Hasan ya karbo wannan hadisi daga al-Hasan al-Basri qala Hasan al-Basri yace ada Ubaydullah ibn Ziyad ma'qil ibn Yasar al-Muzani governor na kasab Basra mai suna Ubaydullah dan Ziyad ya je gaida ma'aqilu dan Yasar al-Muzani wanda yake sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi maradihi alladhi mata fihi a rashin lafiyar da wannan sahabi ma'aqil ya rasu a cikin ta qala ma'aqil a lokacin da wannan gwamna ya je gaida wannan malami sai shi ma'aqil malamin yace da gwamnan inni muhaddithuka hadithan sami'tuhu min rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ranka dade zan fada maka wani hadisi wanda naji shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam law alimtu anna li hayatan ma haddathuk kuma da na san cewa zan kara rayuwa bayan wannan rashin lafiyar da ba zan fada maka hadisin ba amma ina ganin cewa kwanana ya kare dan haka ba zan ci gaba da boye maka wannan sakon na manzon Allah ba zan isar maka inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaqul naji manzon Allah yana cewa ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan babu wani bawa da Allah zai bashi kiwon wasu talakawa ya mutu yauma ya mutu ranar da mutuwa za ta riske shi ta same shi wa huwa ghashul li ra'iyatihi yana mai cutar talakawan shi yana mai ha'intarsu illa harrama Allahu alaihi aljanna sai Allah ya haramta mishi aljanna jama'a kun ji wannan hadisi wanda ainihin mun karanta shi makon da ya wuce ma'aqil dan yasar al-muzani sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana daga cikin waɗanda suka musulunta ainihin tun kafin yakin hudaybiya kuma yana daga cikin waɗanda suka yi manzon Allah mubaya'a a lokacin yakin ainihin hudaybiya sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam dan haka ya ruwaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ruwaito kuma ainihin daga wani cikin sahabbai mai suna Nu'man dan Muqarrin al-Muzani sannan daga cikin almajiran shi shi kuma akwai Imran dan Husayn da Muawiya dan Qurra sahabbai ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama amma sun koyi ainihin hadisi a wurin shi da kuma su Hassan al-Basri waɗanda ainihin tabi'ai Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ya rasu ainihin a ƙasar Basra a ƙarshen khalifancin Muawiya Allah madaukakin sarki ya gafarta musu baki da dukkan malaman hadisi Bukhari Muslim Abu Dawud Nasa'i Tirmidhi Ibn Majah Imam Ahmad dukkan su sun fitar da hadisin shi ku bambance bance sun fitar da wannan hadisin ba amma dukkan su sun fitar da wani hadisi daga gare shi wato suna da riwaya daga gare shi anan cikin Sahihu Muslim yana da ainihin hadisai kwaya uku ne kadai kaga dai wannan hadisin yana daya daga cikin su to sannan sai kuma ainihin waɗansu hadisai waɗanda daga ciki akwai inda ainihin ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa yubayi'un nas wa ana rafi'un ghusnan min aghsaniha da kuma al-ibada fil haraj ka hijra ilayya waɗannan suna daga cikin ainihin hadisan da ya ruwaito Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda shi kuwa Ubaidullahi dan Ziyad wannan governor din na kasar Basra wanda yaje gaida wannan malamin cikakken sunan shi kamar yadda ka fara ji Ubaidullahi dan Ziyad dan Ubaid an fi sanin shi da Ibn Ziyad Ibn Abi Sufyan mun tattauna wata mas'ala akan shi da mahaifin shi wani lokacin akan cewa baban nashi Ziyad Ibn Abihi ko Ibn Sumayya ya kasance ainihin Amirul Iraq ba'da abihi Ziyad ya karba ainihin governor ne a kasar Iraq bayan da baban shi Ziyad ya ainihin rasu Allah madaukakin sarki ya fi musu gaba daya wannan mutum yana da tarihi ne waɗanda suke munana gaskiya saboda Allah dangane da zalunta talakawa da kisan bayin Allah waɗanda basu ji ba basu gani ba shi yasa wannan malami yaji tsoron ya faɗa mishi hadisin nan tun yana da ran shi da lafiyar shi sai da yaga ajali ya zo mishi ga daga cikin maganganun da malamai suka ce al-Imam al-Qadi Iyal yace innama qala lahu ma'qil radiyallahu anhu hadha imma li'annahu 'alima qabla dhalika annahu mimma la yanfa'uhu al-wa'z me yasa wannan malami ya ki gaya mai wannan hadisi har sai da mutuwa ta zo wa malamin wasu malamai suka ce saboda shi malamin ya san cewa wannan governor wa'azi baya amfana shi dan haka ya ga cewa ba daidai bane ma ya bata lokacin shi tun farko ya mishi wa'azi kama zahara minhu ma'a ghairihi kamar yadda shi wannan malamin ya ga irin turkatirkar da wannan mai mulkin suka yi da wasu malaman waɗanda suka yi mishi wa'azi da nasiha ya kashe su ya kori wasu ya daura wasu to sai wannan malami ma'aqil sai ya ga to menene amfanin ayo wannan wa'azi wasu malaman fassarar da suka kawo ta dalilin da yasa ma'aqil ya jinkirta yin wannan wa'azi kenan thumma kharaja akhiran min katmanihi alhadith wa ra'a tablighahu li amri an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ashabahu bitabligh aw li annahu khafa min dhikrihi muddata hayatihi to daga baya da yaga zai rasu sai ga to koda mutumin nan dai baya jin wa'azi barin isar da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan haka sai ya isar kun ji wata fassara da malamai suka yi cewar abin da yasa ya jinkirta fada wa wannan governor wannan hadisi tare da ya san cewa wannan governor azzalimi ne ya dace a tunasashe shi waɗannan maganganun amma ya ga cewa wasu sun yi wannan sarki ko governor wa'azi ne abin bai amfanar ba hasali sai ya cutar da su wasu suka ce wannan ita ce fassara auli annahu khafahu min zikrihi muddata hayatihi lima yuhiju alayhi zikru hadha alhadith wa yuthbitu fi qulubi an-nas min su'i halihi ko kuma aka ce wannan malami ya ji tsoron wannan governor ne a tsawon rayuwar shi saboda in ya ambaci wannan hadisin to zai iya ja mutane su tabbatar da wannan magana a zuciyarsu, kuma ƙarshe wannan irin gwamnan zai iya tayar da wani zalunci akan wannan malami. Qala al-Jami'u 'afa Allahu 'anhu, hakaza zakara al-qadi al-ihtimalain, al-ihtimal ath-thani kama qala an-Nawawi huwa adh-dhahir wal-awwal dha'if. Kun ji waɗannan maganganu guda biyu da al-qadi Iyal ya faɗi ko? To amma Imam an-Nawawi sai yake cewa gaskiyar lamari fassara farko ba daidai bace, cewar malamin ya jinkirta daga fadawa wannan malami mai sarauta ne saboda ya san cewa in an yi mishi wa'azi baya amfana da shi. Wannan fassarar mai rauni ce. Fassarar da take ta daidai ita ce fassara ta biyu, in ji Imam an-Nawawi. Ya ce li'annal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar la yusqitu bi ihtimali 'adami qabulihi. Domin cewar newa na wa'azi ba zai ji ba, wannan na wa'azantar da shi ba zai amfana ba, wannan ba dalili ne akan in ki yi mishi ba. Wajibi ne ni in sauke nauyin, shi kuma ya rage, in ya dauka ya dauka, in bai dauka ba to nauyin ya tare akan shi. Dan haka sai malam yace fatanabba ka fadaka, dalilin da yasa wannan malamin ya kiwa wancan wa'azin gaskiyar lamari saboda kadai ya ji tsoron rayuwar shi ne, ba wai dan ya ji tsoron in yi mai wa'azin wa'azin ba zai amfana ba. Ka kiyaye abubuwa ne biyu sun yi kama da juna, ya ji tsoron rayuwar shi ne ko kuwa ya ji tsoron wa'azin ba zai amfanar da mai sarautar ba ne. Ingantacciyar magana ita ce ya ji tsoron rayuwar shi ne, shi yasa ainihin bai mishi wa'azin ba. Za ka ji wasu riwayoyi da zamu zo mu karanta nan gaba za su ƙara fito da al'amuran, a inda za ka ji ya ce to tunda na ga zan mutu yanzu to babu laifi sai in gaya maka, domin yanzu na zama mai, na zama gawa da maka, amma ka kashe ni ohodai dama mutuwa zai yi. Ina fata an gane. To wannan kenan, wallahu ta'ala a'lam. Wa zada fi riwayati Yunus an al-Hasan at-Tali ya qala ala kunta haddathtani hadha qabla al-yawm. A cikin wata riwaya wadda zamu zo mu ji nan gaba, sai shi wannan gwamna ya ce mishi amma algafar ta malam me yasa baka fada min wannan hadisi ba kafin yau. Kala sai ya ce lam akulli uhaddithaka, ba zai yi in gaya maka wannan hadisi a baya ba. Kala fil fathi ibnu hajrin al-asqalani ya fadi a cikin fathul bari ya ce qila sababu adami tahdithihi qablahu huwa ma wasafahu bihi al-hasan al-basri min safki ad-dima. Wasu malamai sun ce abinda ya sa wannan malamin ya ki fada wa wannan sarkin wannan hadisin tun da ko, saboda munanan halin sarkin da aka sani na kashe mutane, daurewa da kora. Wannan maganar Hasan al-Basri almajirin wannan malamin da ke ruwaito mana hadisin shine ya fade ta. Yace wa waqa'a fi riwayati al-Isma'ili min al-wajh alladhi akhrajahu Muslim. Akwai wata riwaya cikin Sahihul Bukhari wadda ta zo cikin riwayar Isma'ili ne daga Bukhari, wadda ike ta yi daidai da wannan riwayar ta Muslim da take cewa sai shi malamin yace laula anni mayyitun ma haddathuk, ba dan mutuwa zan yi a yanzu ba ma to da ba zan fada maka wannan hadisi ba. Faka'annahu kana yakhsha batshahu, kaga kamar cewa malamin yana tsoron zaluncin da sarkin zai mai ne, shi yasa yake fadin hadisin. Falamma nazala bihi al-maut, da yaga ga mutuwa ta tinkaro shi, arada an yakuffa bidhalika ba'd sharrihi 'anil muslimin, to sai malamin yaso ya kare sauran musulmi daga sharrin wannan mai mulki, dan haka sai yaga bari ya fada mai hadisin. In yayi amfani da hadisin ya tsaye da wannan zaluncin, kun ga an amfana, shi ma kuma ya kubuta tunda shi dama mutuwa zai. Ko kun fahimta jama'a? Wa ila zalika waqa'at al-ishara fi riwayat al-atiya min tariqi abul malih anna ubaydallah ibn ziyad ada ma'aqil ibn yasar fa qala lahu ma'aqil laula anni fil maut ma haddathtuk. Ga wata riwaya ma wadda zamu zo mu karanta, wadda zamu ji yana cewa ba dan mutuwa zan yi yanzu ba, a yanzu din ma da ba zan gaya maka ba, amma da yake mutuwa zan yi, na san ba yadda ka iya da ni, to shi yasa sai nake gaya maka wannan hadisi. Malam yace wa qad akhraja at-Tabarani fi al-Kabir min wajhin akhar an al-Hasan. Haqiqa al-Imam at-Tabarani ya fitar da cikin littafin shi al-Mu'jam al-Kabir ta wata hanyar daban daga ainihin Al-Hasan al-Basri kala yace lamma qadima alaina Ubaydullah ibn Ziyad amira yayin da aka nado mana Ubaydullah dan Ziyad ya zama governor a kasar Basra amarahu alaina Muawiya Muawiya ne ya nado mana shi gulaman safihan Hasan al-Basri yace saurayi ne ko yaro ne wawa gabo ko gabotari sakarai ne yasfiku dima yana kashe mutane yadda yaso safkan shadidan zubar da jini mai tsanani kisan kai kawai kisa yake yi duk wanda ya taba shi mai nasiha ko gyara kayanka kawai sai sa ainihin a kashe shi wasina Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani Hasan al-Basri yace a cikin mu akwai sahabi Abdullah dan Mughaffal al-Muzani to kun ga annan shine abin da yasa Ibn Hajar yace min wajihin akhar saboda waccan riwaya da muke sharhi ta cikin sahihu Muslim Ubaydullah Ma'qil dan Yasar shine sahabin amma wannan riwayar ita ma daga Hasan al-Basri ita kuma tana cewa wa Abdullah dan Mughaffal ku bambance kun ga sahabbai guda biyu ne kenan mallan zai zo ya tantance mana yadda al'amarin yake daga ƙarshe fa dakhala alayhi zata yawmin Hasan al-Basri yace wata rana sai wannan governor ya kawo ziyara zuwa ga wannan malami namu fa qala lahu sai shi malamin namu yace intahi amma araka astasna ranka ya dade ne maka nasiha ka daina abin da kake aikatawa na kisan kai da zalunci fa qala lahu sai shi wannan governor yace da shi wama anta wama zak me ya hada ka da kisan kai da zalunci da abubuwan da nake a mulki na ina ruwanka kana malami qala Hasan al-Basri yace thumma kharaja ila al-masjid bayan sun yi wannan tattaunawa governor ya ziyarci wannan malami namu sai malamin namu ya fita masallaci fa qulna lahu sai muka ce da shi ma kunta tasna bi kalami hadha as-safih ala ru'usin nas ala gafata malam magana akan wannan sakaran mai mulki zaka je ka tara mutane kai wace riba zaka ci fa qala sai yace innahu kana indi ilmun ina da wani ilimi ne dangane da abin da yake yi tunda ne mai nasiha yaki barin tara mutane mu fadi fa ahbabtu alla amuta hatta aqula bihi ala ru'usin nas shine naso kada in mutu har sai nayi wa'azi dangane da wannan ilimi da nake da shi dangane da danyen aikin da yake summa qama sannan sai wannan malami ya miƙe ya ainihin wa'azi fama labisa amrida maradahu alladhi tuwfiya fihi ba dade da yin wannan wa'azi nashi ba sai wannan malami ya kwanta jiya wadda ita ce ta ajalin shi fatahu Ubaydullah ibn Ziyad ya'uduhu sai Ubaydullah dan Ziyad sai ya ainihin je wurin shi domin ya duba shi fa zakara nahwa hadith al-bab sai ya ambaci irin hadisin nan da muke tattaunawa akai kun ga kissar ta so ce kama da daya sai dai dan bambancin shi ne da farko shi malamin ne ya je fada yayi wa'azi ku kiyaye da farko malamin ne a wannan riwayar Abdullah dan Mughaffal shi ya je fadar mai sarautar yayi mai wa'azi mai sarautar yake kwaban shi me ya hada ka da abin da nake a mulki da ba a dade ba wannan malami da ya ga haka sai je sai ya tara jama'a sai ya fadakar da su dangane da irin zaluncin da wannan mai mulkin yake yi ya kwanta rashin lafiya sai ga wannan mai mulki ya zo gaishe shi sai ya sake tuna mishi waccan magana ina fatan kun gane to kun ji yadda wannan riwaya take kenan ita kuwa waccan riwaya tun farko shi wancan sahabi Ma'qilu dan Yasar bai taba zuwa ya gaya wa wancan mai mulki ba sai da rashin lafiya ta kama shi shi mai mulkin ya zo gaishe shi ha ina fatan kuna fahimta sa'annan sai amfani da wannan dama sai fada mishi to da ya fada mishi a wannan lokaci ne mai mulkin yake cewa me yasa baka fada min wannan magana tun kafin yau ba sai mai mulkin yake eh malami yake nuna yanzu ma ba dan na ga zan mutu bane da ba zan fadi ba kun ga a zahiri waɗannan kissoshin ba guda ɗaya bace amma da yake malamai suna magana ne kai tsaye in suna da hujja in ba su da hujja sai dai su ce mai yiwuwa sai Ibn Hajar sai ya ce fa yuhtamalu an takuna alqissatu waqa'at lis-sahabiyyin, me yiwa wannan kissa ta faru ga sahabbai guda biyu ne. Wannan maganar ita ce za a fi karkata da ita, cewar abin ya faru ga Ma'aqil dan Yasar, ya kuma faru ga Abdullahi ibn Mughaffal. Ko kun fahimta? Qalahu fil Fath, Ibn Hajar ya faɗi wannan magana cikin Fathul Bari, ka duba mujalladi na 13 shafi na 137. Idan kun fahimci wannan da kyau, su wane ne malaman salaf idan ba waɗannan sahabban ba? Ha? Ulaika ashabun nabiyyi wa hizbuhu walaulahum ma kana fil ardi muslimu. Waɗannan su ne sahabban manzon Allah, waɗannan su ne malaman farko da muke faɗi, waɗannan su ne malaman farko da muke koyi da su. Suna nasiha ga mai mulki ko ba sa nasiha? Me yake kai su fada, domin nemo abin duniya ko kuwa domin nasiha? Nasiha. Ashe ba daidai ba ne daga an ga malami a government house ko an ga malami a fada kawai a fassara cewa duniya ce ta kai shi? Menene ya kai annabi Musa fada Fir'auna? Nasiha, wa'azi, da umarnin wa? Da umarnin Allah. Dan haka kuskure ne daga kaji an ce an ga malam wani a gidan gwamnati shikenan ya zama dalili da zaka soke shi. Kuskure ne daga kaji an ce an ga mai mulki kaza ya zo gidan wani, wannan dalili ne akan zaka soke shi. Gashi wannan gwamnan azzalimi ne, kisan kai yake, amma kuma gashi ya zo gidan wannan malami, kuma da ya zo gidan malamin, malamin yayi mishi nasiha. Sai kenan. Mu dubi riwayar Abdullahi ibn Mughaffal, ita kuma ta zo da wani ƙarin fahimtarwa wadda a kullun nake mana ishara a kai. Na'am. Idan malami ya yi wa'azi ga mai mulki shi da shi, idan mai mulki ya ɗauka madalla, in bai ɗauka ba fa, zai fito ya tara jama'a ya gaya musu. Wannan shine abin da muke a cikin da'awar mu ta salafiya a Najeriya, sai aka samu wasu ƙananan yara marasa basira da fahimta, saboda kawai sun je sun zauna gaban malaman Larabawa, sun buga musu kai da irin tsarinsu da irin al'adunsu da yanayin ƙasarsu. Da zaran sun dawo sun ji mana haka, sai su ce wai wannan ya saba manhaji na salaf, wai ya saba tafarkin malaman salaf. Kun ce kuna bin salafiyanci, to salafiya wai ba sa magana akan zaluncin mai mulki a cikin jama'a. Yanzu kuna jin gashi Abdullahi ibn Mughaffal sahabi ne ko ba sahabi ba? Bayan da ya nasiha ga wannan mai mulki bai dauka ba, ya zo ya fasa maganar ko bai fasa ba? Gashi thumma kharaja ila al-masjid, daliban shi sai suka ce da shi ma kunta tasna bi kalami hadha safih ala ru'usin nas. Wannan gwamna wawa ne, dan me ma zaka bata lokacinka ka zo kai magana shi a cikin mutane? Fa qala, sai yace innahu kana indi ilm, ina da ilimi ne dangane da wannan mas'ala. Fa ahbabtu alla amuta hatta aqula bihi ala ru'usin nas, bazan yadda in mutu ba har sai na tara mutane na faɗa musu. Waɗannan su ne malaman salaf. Shi yasa in za ka yi salafiyanci, ka tsaya ka ƙware tukuna. Salafiyanci ba digiri ba ne, ba masters ba ne, ba PhD ba ne, ba professorship ba ne, amma bayan karatu yana buƙatar gogewa ta tsawon shekaru da kuma binciken tarihin waɗannan magabata a kan yaya suka gudanar da tafarkin wa'azinsu ko karantarwarsu. Amma ba zai yiwu ku zauna a ƙasa irin Najeriya, masu mulki suna zalunci, suna danniya, su ba ku dama ko ba su ba ku dama ku zo ku yi magana da su ba? Don wannan ma wata sabuwar matsala ce. Ita ce da zaran kun ce kuna neman appointment da governor ko da shugaban ƙasa, abinda za a yi tunani yunwa ce ta dame ku. Kujerar umara ce da hajji, filaye kuka ji ana rabawa kusa da anguwanninku kuke so, sai a aiko cewa a sallame ku da waɗannan abubuwan. Idan kuka matsa har sai ku ga wai a lokacin ana so, to bari ai magana da ku a waya a ji wai menene ne yasa, menene yasa kuke son ganin wani? Idan yunwa ce an aiko muku da kuɗi, in filaye ne an ce a baku guda goma, in kujerun aikin hajji ne an aiko muku, a'a kuna son ku je ku yi mishi nasiha ne kuna son ku je ku ganshi ne to wannan wata sabuwar mas'ala ce wanda yake ta take faruwa a Najeriya wanda yake kai karamin dalibi da kaje kai karatu a Makka ko a Madina bata domin malaman Saudi Arabia in suna neman ganin mai mulki a gurguje zai zo gidansu ko kuma a gurguje zai ba su dama su ganshi a Najeriya malamin ya ce na son ganin mai mulki kaji fassarar da ake yi sai an sha fanya tukuna ƙarshen ta barnar da yake so yi nasiha har sai ta faru ta kare sannan sai a ce ya zo to ko kun fahimta jama'a dan haka idan kai karamin dalibi ne a cikin da'awar salafiyya to mu tsofaffin zabi ne a cikin da'awar a cikin ta aka kyankyashe mu a cikin ta muka girma kaga muhammin fara furfurewa a cikin ta muke saboda haka kai kokari kafin kai gaggawar hukunta bamu iya da'awar salafiyya ba ka bari tukuna bayan ka je kayo karatun a Saudi Arabia ka zo ka zauna a Najeriya kaga yadda da'awar take sannan ka iya gane cewa mun iya ko bamu iya ba amma kawai ka je ka dawo daga Saudi Arabia saboda kaga irin tsarin da Saudiya suke ciki daga ka zo kawai sai ka ce kowa bai iya da'awar salafiyya ba saboda me saboda wani abu da ke faruwa a kasar malami ne ya fito yayi magana akai kai ka dubi malami irin Abubakar Gumi kai ka dubi malami irin Jafar Mahmud Adam wai waɗannan kananan yara marasa kunya yan degree wai su zo su ce wai waɗannan ba su iya da'awar salafiyya ba ya subhanallah Abubakar Gumi da Ja'far Mahmud Adam in ba su iya da'awar salafiyya ba a Najeriya ka ce mini wallahi na ce dan hodiyo ma bai iya ba ka karwaito wannan magana daga bakina in waɗannan guda biyu ba su iya da'awa alaman hajjis salaf ba saboda suna maganganu akan masu mulki a wuraren karatunsu kai kuma malamanka a Saudiya sun ce maka ba a magana ga abinda mai mulki yake yi sai dai ka ji kai shiru duk abinda kuka ji sai dai ku ji ku yi shiru to ka gaya min su wane ne suka iya da'awar salafiyya a Najeriya da ka shawara da nake bayarwa da nasiha da nake bayarwa ga waɗannan kananan matasa kuma kananan dalibai masu kananan karatu da ke kukumce su a cikin jahilci su bari tukuna bayan sun yi karatun su zo su zauna a kasar su fuskanci karantar da jama'a ba karantawa aji ba kullun ina gaya musu wannan maganar ka fuskanci karantar da jama'a a majalisi irin wannan ko ka fuskanci karantar da jama'a a fili da zaka tara su ba wai ka je ka zama malami na hadda Qur'ani ko kuma malamin Arabiya ko malamin hadisi a wata makaranta College of Education ko kuma Legal College ko kuma wata FCE ko wata university ko secondary school ba a'a ka fito ka zo za ka yi tafsirin alqur'ani irin yadda Ja'far din yake ka fito kai karatun hadisi irin yadda Abubakar Mahmud Gumi yake yi ka fuskanto kana nan kana karatun wata ran zamu ji ka kai tsindim cikin matsalolin da kake inkari ba daidai bane saboda kawai kai ka taso da hadafatus sin da kananan shekaru a cikin fagen da'awa kawai waɗanda suka dade a cikin fagen ka zo ka ce gaba daya ba su iya ba kai ne ka iya saboda ka ji wani balarabe a Makka ko a Madina ya baka degree ya buga kanka in an kawo shi kasar ba zai iya da'awar ba shi yasa da'awa a Najeriya dakan daka ce shikar daka ce tankadan bakin gado sai ka duba ka ga kafin ka tafi karatu Makka ko Madina ko Yaman ko Sudan kana cikin malamai ko kana cikin dalibai ko kwalasta min al'iri wala min an-nafir baka cikin jakuna baka cikin mangala kawai kana dan kwallanka ko kuma kana homeboy dan gayu kana gantali a gari by opportunity kawai ka samu jami'an islamiyya ka je kai karatu ko by opportunity ka samu ummul qura ko ka tafi karatu Yaman ka je kai karatu ka je kawai sun same ka sun buga kanka daidai da gwargwadon tunanin kasar su don haka ka dawo kasar ku ka ce ba haka ake ba bayan kwana biyu kuma sai ka kasa gane to yanzu ya zaka bullowa al'amarin in ma kai irin wancan da suka ce maka kai bayan kwana biyu da awar ta mutu in ma kai irin wanda ka samu su albanin da su Ja'far da su Gumi suna yi kuma sai ka ga kai wa kanka tufka da warwara shi yasa sai ka ga ya ending up ya je ya samu wani ofishi yana aiki na gwamnatin jiha shikenan karatun da ya bai da amfani saboda haka da'awa as-salafiyya bayan ka karanta Qur'ani ka karanta hadisi sai ka da ka dubi irin waɗannan tarihi na sahabbai ya suka gudanar da abu lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zauna da su a lokacin akwai masu mulki irin waɗannan na zalunci babu amma annabi ya yi ta musu isharar cewa ga su za su faru amma da suka faru sahabban abinda annabi yake musu wasiya shine hakuri da rashin yin kaya baya wannan shine abinda nake faɗi a cikin manhaji na salaf ba ku fitowa ku ce za ku yi kaya baya ku ce za ku yi fito na fito da gwamnati amma ba za ku ja baki ku shiru game da zaluncin da ake ba wannan shine abubuwan da ba sa tantancewa idan aka ga an yi zalunci ba za a yi shiru ba za a yi magana akan zaluncin kuma za a yi magana ne da ilimi da hujja ba za ka yi magana ne nan a gaban jama'a ka ba gobe a kama ka a kai ka kotu kuma ka zo kana bada hakuri kana tuba ka ja wa da'awar sunna da ahli sunna abun kunya za ka yi magana ne cikin ilimi da hujja yadda duk inda aka je za ka miƙe kai waɗannan maganganu duk inda aka kada aka raya ba za ka yi compromising ba duk abin da ba ya rusa wannan hujja ne da hujja irinta ba ba za ka ce ka janye ba wannan shine mataki na farko mataki na biyu ka sani da cewa duk abin da za ka yi magana akai za ka yi magana ne saboda Allah ba za ka yi ne dan ka ci mutuncin wani ko dan ka fada ayi kabbara ayi dariya a more ba amma manufarka ita ce manufar addabawa in uridu illa al-islaha mastata't ba abin da kake nema sai gyara kyakkyawar manufa ce saboda haka ku kiyaye jama'a wannan kasa ta mu Najeriya musamman wannan yanki namu da ake kira kasar Hausa ko kuma a yau ake kira Arewa an yi da'awa tun zamanin sahabbai sun shigo wannan yankin Uqbatu ibn Nafi al-Fihri sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi trans-sahara da'awa tun daga Madina ya shigo sahara sai da ya zo har birnin Maiduguri a lokacin wannan yankin ana kiran shi Bahar Nur shine aka koma ana ce mishi Borno Bahar Nur teku mai haske saboda wannan lecture Uqbatu ibn Nafi al-Fihri ya zo har nan ya yi wa'azi aka zo manyan malamai da suka wuce yau kamar shekara 500 su Malam Muhammad Magili suka zo suka yi wa'azi haka suka ta dauki ba dadi da azzaliman sarakuna ba su yi fito na fito da su ba amma kuma ba su yi shiru akan zaluncin da suke ba har aka zo kansu Shehu Usmanu Dan Fodiyo da shakikin shi Abdullahi Gwandu da kuma ƴaƴansu su Abdullahi su Muhammadu Bello Sarkin Musulmi ba su yi fito na fito ba amma kuma ba su ainihin daina wa'azi akan zalunci ba to amma su Dan Fodiyo a kansu sai aka fara samun sarakunan sun bude musu wuta kamar yadda haka ta faru karara a cikin fadar Gobir an kira Dan Fodiyo an bude mishi wuta da bindiga ta toka Allah ne kawai ya kubutar da shi kaje ka saurari muqaddima karatun littafin da ne a wannan wurin na Dan Fodiyo littafin shi ainihin abin nan wasiqatul ikhwan a muqaddima wasiqatul ikhwan na ka wannan tarihi sarkin Gobir ya taba budewa Dan Fodiyo wuta wannan sarki shine Yumfa kakan mai sarauta Gobir ne na yanzu Dan Fodiyo ya yi zamani da bawa Jangwarzo ya yi zamani da Yakubu ya yi zamani da Nafata ya yi zamani da Yumfa a kan Yumfa ne Dan Fodiyo aka yi tatabar zanda da aka bude musu wuta Dan Fodiyo ya fatawa suka yi gudun hijira da suka yi gudun hijira suka je suka zauna garin Gudu suka samu kwanciyar hankali suka ci gaba da wa'azi da da'awa Dan Fodiyo ya ce dama mu manufarmu ba fada bace mu manufar mu gyaran addini to tunda mun samu inda za mu yi addinin mu zauna mu yi sarki Yumfa ya ba da fatawa a bi su har can wannan shine ya ja Dan Fodiyo ya turje da shi da almajiran shi ya rinka raba musu tuta wannan ya faru a 1804 kap a kasar Hausa din nan ba inda Dan Fodiyo bai raba tuta ba kuma ba inda ba a je an karya wannan gwamnati ba sai nan ta zazzau me yasa sarkin Zazzau na wannan lokacin bai ja da Dan Fodiyo ba shine sarkin Zazzau Jatau ita ce kawai gwamnatin da ba a karya ta ba amma sai da aka karya kowace gwamnati to haka ake da'awa ta sunna ba da yaki za ku zo ba za ku zo da da'awa ne da gyara to gyaran nan da za ku zo za ku zo da gyara dangane da matsalolin tauhidi da shirka, za ku zo da gyara dangane da matsaloli na adalci da zalunci, za ku zo da gyara dangane da matsalolin sunna da bid'a, za ku zo da matsaloli na gyaran tarbiyya da fasikanci. Waɗannan su ne rukunai na abubuwan da za ku taho domin gyarawa. Mutane su daina shirka, su dawo tauhidi, a daina zalunci, a yi adalci, a daina fasikanci, a dawo tarbiyya, sa'annan a daina bid'a, a yi sunna. Wannan ita ce cikakken package, cikakken kunshi da sinadarin da'awa. Duk da'awar da ta rasa ɗayan waɗannan abubuwan guda hudu, to ba da'awar gaskiya bace, bata kama da da'awar annabawa ba. Saboda haka waɗancan ƴan brothers sun ɗauki matsala dangane da kullun su yi ta magana dangane da zaluncin mai mulki. In kai musu magana dangane da bid'a ko sunna ko aqida ko shirka, sai su ce za ka raba kan musulmi. Waɗancan sun koma suna magana akan tarbiyya, ba abin da ya shafe su dangane da bid'a da sunna, ba abin da ya shafe su dangane da tauhidi da shirka. Da'awa in dai ta gaskiya ce ala minhajin nubuwa, dole ne ta tabbatar da waɗannan abubuwan. Ka bibi alqur'ani, zaka ga waɗannan abubuwan su ne. Duk inda ka ga alqur'ani yana kada ayi kaza, to shirka ce, ko zalunci, ko bid'a, ko fasikanci. Waɗannan su ne abubuwan. To duk inda aka hana ɗaya daga cikin waɗannan, to kishiye shi ake kokarin tabbatarwa. A bar shirka, a dawo ayi tauhidi. Wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. A tsayar da sunna, a bar bid'a. Alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin wa iyyakum wa muhdathatil umur. Ku yi sunna ta, haka annabi ya ce. Ku bar kirkirarin abubuwa. To sa'annan halayen kirki a lazimce su a bar na banza. To sa'annan sai abin da ya shafi lallai ne a bar zalunci. To galibin zaka ga waɗanda ke da'awa a ƙarƙashin ƙungiyoyi, galibin su suna ɗaukan ɗaiɗaiku cikin waɗannan guda hudun ne. Da'awa ta salafiyya da ike ita da'awa ce da take wakiltar da'awar annabawa, ita ce take da cikakkun waɗannan abubuwan. Don haka zaka ga duk inda aka ce ana da'awa ta salafiyya, ka je ka duba ka gani. Ana maganar shirka, dole za a yi maganar tauhidi. Ana maganar sunna, dole za a yi maganar bid'a. Ana maganar ainihin fasikanci, to dole za a yi maganar tarbiyya. Ana maganar adalci, to dole za a yi maganar zalunci. To duk duniya babu waɗanda suke da wannan tsarin a da'awa kaf, sai ahlus sunna waɗanda suke bin manhajin salaf. To idan har za ka shiga wannan tafarkin, to gaskiya saboda Allah ka shirya, lallai ga irin uslubin da za ka yi wa'azi. Don haka za ka haƙura da talauci, za ka haƙura da yunwa, za su wulaƙanta ka, za su ɗaure ka, za su kashe ka, za a rubuta, za a yi maka ƙarya, za a yi maka ƙazafi. Amma abin da ake nema wajibi ne ka jajirce. Amma Allah yana baka uzuri in ka samu kanka uzuri irin na wancan sahabin ma'aƙil ɗan Yasar. Idan rauninka ya sa ka tsorata, ka kasa faɗin wata gaskiya, wannan rauni ne wanda yake nisbi. A lokacin da kai kake da wannan raunin, ma'aƙilu ɗan Yasar, Abdullahi ibn Mughaffal ba shi da wannan raunin. Tun Abdullahi ibn Mughaffal ya fito ya yi, karkace ya saba manhajin salaf. Ku duba mara kunya waɗannan matasan. Wannan fitinar da ta fara tasowa a duniya daga Makka da Madina ta taso, fitinar Boko Haram. Daga Makka da Madina ta taso wannan fitinar, fiye da shekaru 20 da ta wuce. Dukkansu da aka zo matsalar kaf, in ka cire Malam Ja'far, ba wanda ya iya buɗe baki ya magana a kai. Nan ma kuma malaman salaf ba sa magana, duk malaman Saudi Arabia sun yi rubuce-rubuce dangane da Boko Haram. Malamin da ya fi kowa rubuce-rubuce su ne malamai guda biyu. Professor Al-Ambari, gashi na zo muku da littafin shi a nan, Iqra Masiraka Qabla an Tufajjir, ya ce kafin ka buga bomb ɗin karanta matsayinka. Nan na zo muku da littafin. Wannan malamin ya fi kowa magana akan Boko Haram duk duniya, yana nan a Saudiya, Professor Ambari. Sannan sewa sai Abdullahi Fauzan al-Fauzan, Malam Salih al-Fauzan al-Fauzan. Wannan malamin ya yi rubuce-rubuce kusan ba abin da bai faɗi akan su ba. har sai da ta kai ba da juma wannan ba yayi lacca yana cewa intahu ya boko haram yana fadin kalmar boko haram da Hausa amma dukkan su da suka zo nan yanzu sun yo karatun a can Saudiya saboda sun ji tsoron ka a kashe su ba wanda ya iya bude bakin ya magana akan boko haram anan kuma ya saba manhajin salaf ne shi ma ya saba manhajin salaf ne daga cikin su akwai wanda yake munafiki ne tara su yayi a Bauchi yana karantar da su a daka ya saka su yana karantar da su wai yadda ake jihadi wai tunda su jihadi suke so su yi wai to ga yadda ake jihadi khirijin jami'al islamiya ne a Bauchi ya tara su a daka yana karantar da su wai yadda ake jihadi so da'awa ta ahlus sunna idan baka iya ta ba kar kai condemning waɗanda ka samu a cikin fagen kuma dole ne a cikin ilimi akwai girmama wanda ya gabace ka kuma a cikin ilimi akwai girmama wanda ya dade a fagen kafin kai ka shigo dan haka mas'alar ilimi na'am musamman ilimin da yake dealing da professionalism da kwarewa da gogewa to karatu plus ne ko kai karatu sai ka je ka zauna a gaban waɗanda suka dade a cikin fagen dan haka da zaka yi degree akan mass communication za a kai ka gidan radio ko tashar talabijin zaka je ka samu wani tsoho ne wanda yake shi certificate kawai yake da shi mai wa primary 7 amma sai ka zauna karkashin shi ya koya maka yadda ake aikin zaka da degree ka tsafaka shi kuma ko diploma bai da ita ko secondary bai ba amma saboda ya shekara 30 yana wurin in ka zo sai ya nuna maka a lokacin ka zo ka nuna mishi degree da necktie dinka in aka watsi aka bar maka wurin ba abin da zaka iya yi sai a fagen addini ne kawai da zaran kayo degree shikenan sai ka dauka kowa bai iya ba sai kai ne ka iya musamman wannan irin contemporary Nigeria wanda duk yake da'awa a Nigeria idan ba a yaba mishi ba ya dace a soke shi an ga maka Nigeria irin Saudiya ce ka je kaga irin wautar da malaman Saudiyan suke in suka tara ko za su yi muku daura a maka wai sai ce wai abin da yasa kuke rikici da yan bid'a saboda kuna wa'azi ne kuna cewa suna yin bid'a haida ku je ku tara su a falon ku kawai ku ba su mirinda da dan biredi haka su sha sai ku ce musu maulidi ba kyau bid'a ne annabi bai ba shikenan ba za su sake yi ba wai wannan professor ne a kulliyatul da'awa wa usuluddin wai shine ya tara ku yana gaya muku haka kai ka zo Najeriya ka kira 100 su zo falon ka su zauna ka ba su mirinda da cake ka ce musu to maulidi bid'a ne kar ku sake yi ibnu taymiya ma ya ce ba kyau bid'a ne ibnu taymiyan da an ce ba yahude ne a Najeriya so sun karantar da kai karatu kawai shikenan suka fara shirme sai ka sa musu ido dukkan su sun karantar da mu duk wani professor da ake ji da shi a Jami'ar Islamiya daga shekara 20 zuwa yanzu ni albani almajirin shi ne amma in yazo yana irin wannan shirman kawai sai mu sa mishi kunni sai mu ji shi kawai wallahi sai mu ji shi don menene wannan shirme ne don ya tashi daga ilimin shi ya koma abin da bai sani ba a Saudi Arabia haka ake in kaga mutum yayi bid'a sai ka kira shi ka ce ya akhi ittaqillah hadhihi bid'a ma fa'alaha rasulullah sai ku fashe da kuka gaba daya shikenan a Najeriya ana yin haka ana yin haka a Najeriya wallahi wani in kaga yayi bid'a kai mishi nasiha har abada ya zama abokinka zai ta gode maka ya ta fada wa ƴan uwan shi yayi kuskure ne yayi bid'a kai mishi nasiha shikenan ka zama aminin shi anan kuma fa ka zama bakin makiyin shi sai ya ce ma baka kaunan manzon Allah tunda kai mishi gyaran bid'a sai ya ce ba maka kaunan manzon Allah wannan ita ce Najeriya ka taba yin da'awa anan ka girma anan an karantar da kai anan ka shiga ka fita anan ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka to kun dai ji sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama suna duban yanayi ne da menene ya kamata su yi sai su ainihin yi wa'azin Allah madaukakin sarki ya taimaka sai kalmar karshe da ta zo cikin hadisin nan da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allahu alaihi aljanna a ranar da wannan mai mulki zai mutu sai Allah ya haramta mishi aljanna a cikin wata riwaya wadda zamu zo mu karanta annabi yake cewa ma min amirin yami yali amral muslimina duk wani governor duk wani shugaban kasa duk wani mai mulki hakimi dagaci mai sarauta da ya rike al'amarin musulmi thumma la yajhadu lahum sannan bai yi kokari wajen yi musu adalci ba wa yansahu bai yi kokari wajen nuna musu abin da yake haƙoƙin su ne ya ba su ba illa lam yadkhul ma'ahumul janna sai ya zama ba zai shiga aljanna tare da su ba a cikin riwaya bukhari wadda ita ma ta zo daga al-imamu abul ashhab ma min abdin yastar'ihi allahu ra'iyya falam yahtaha bi nushihi lam yajid ra'ihatal janna duk wani bawa da Allah ya danka mai wasu talakawa a karkashin su a karkashin shi yaki musu adalci to ko kanshin aljanna ba zai ji ba jama'a kun fahimta gashi a cikin riwayar Abdullahi dan Mughaffal din can da muka gama karantawa a cikin wani ƙari na riwaya sai ya ce wa arafuha yujadu yawmal qiyama min masirati 70 ama kanshin aljanna kuwa a ranar alkiyama ana jin shi ne in ya rage ka kai aljanna da shekara 70 tafiyar shekara 70 a kafa tsakaninka da aljanna a ranar alkiyama zaka fara jin kanshin ta tun daga can to irin wannan mai mulkin ko kanshin aljanna ba zai ji ba balle ya shige ta Allah madaukakin sarki kiyaye menene ma'anar irin waɗannan hadisai a bisa fassara da ahlus sunna suka yi musu shin wannan hadisin yana tabbatar da cewa babu makawa wannan mai mulki har abada ba zai shiga aljanna ba qala an-nawawi الإمام النووي ده daga cikin malamai da suka fassara sahihu muslim yace qauluhu sallallahu alaihi wa alihi sallama harrama Allahu alaihi aljanna fihi at-ta'wilani al-mutaqaddimani fi nadairihi mun karanto dan sa hadisi irin wadannan a baya annabi yace wanda ya kaza ba zai shiga aljanna ba wanda ya kaza zai shiga wuta nawawi yace to wannan hadisin ma za a yi mai fassara irin waccan ce wacce fassara ce ahaduhuma annahu mahmulun alal mustahil din mai mulkin da ya halatta wa kanshi zalunci din mai mulkin da ya halatta wa kanshi dukiyar jama'a yana gani halal ce kamar kalmar da zaka ji mutun ya ce ya dibi raban shi ne kamar kalmar da zaka ji ya ce this is a national cake I have taken my own portion of the share wai wannan nawa raban ne ni na cinawa yaushe aka raba ma'ana ya halatta wa kanshi to duk wanda ya halatta wa kanshi wannan to wannan ba zai shiga aljanna ba pau 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 saboda ya halatta abin da yake haramun ya zama kafiri ka ji dalilin rashin shigar shi aljanna yanzu ba cin haram din ba ba zalincin ba ba rashin adalcin ba a halatta abin da Allah ya haramta shine ya kai shi zuwa ga ainihin shigar shi wuta والثاني فسرت بيحرم عليه دخولها مع الفائزين السابقين ومعنى التحريم هنا المن فسرت بيو malamai suka ce ana nufin ba zai shiga aljanna tashin farko da waɗanda suke shiga aljanna a karan farko ba kenan ma'ana haramtawa anan ba haramtawa ta shari'a ba haramtawa ta lugha wato za a hana mishi shiga aljanna shine ɗayan abu biyu imma a jefa shi tudun a araf imma a jefa shi wuta a je a azabtar da shi da gwargwadon zunubin shi to sa'an nan daga baya saboda imani da yake da shi sai Allah madaukakin sarki sai ya cece shi ko ya sa masu ceto su cece shi sannan sai a wanke shi daga zunuban shi kuma sai a kai shi aljanna ma'anar da zai shiga aljanna ba anan za a hana mishi shiga aljanna a halin farko sai ya ainihin kewaya ta wuta tukuna to amma saboda yana da imani sai a ce ana sa rai zai shiga aljanna wannan fassarar ita ce fassarar da malamai suka yi ga duk wanda bai halatta ba amma wanda ya halatta wannan kaulan wa'idan malamai sun hadu akan cewa wannan ya kasarta don haka in ya shiga wuta zai zauna a cikin ta dindindin Allah madaukakin sarki ya taimaka to don haka sai al-qadi iyal yake cewa wa hadha al-hadith wa ma fi ma'nahu qad taqaddama ma'na tahrim al-janna wa at-ta'wil fi mithlihi wa ma'nahu bayyin fi at-tahdhir min ghash al-muslimin liman qalladahu Allah ta'ala shay'an min amrihi wannan hadisi karara yana tsoratar da duk wani mai mulki da Allah ya dora al'amarin musulmi a hannun shi na cewa yayi musu adalci kai ya zalunce su wastar'ahu alaihim, Allah madaukakin sarki ya dauki talakawai danka mishi amana, wana sabahu li maslahatihim, Allah ya aje shi ne domin ya kawo musu ci gaba, fi dinihim aw dunyahum, game da addinin su ko kuma game da duniyar su, fa idha khana fi ma'tumina alaihi, idan har ya ci amana su a cikin amince mishi da aka yi, falam yansah fi ma qalladahu, bai kiyaye musu amanar da aka bashi tasu ba, imma bi tadyi'ihi ta'rifahum ma yalzamuhum min dini, ko da yayi sakaci bai karantar da su addini ba, bai sanar da su addini ba, wannan yana daga cikin awwal wajibin alaman qalladahu Allahu amral muslimin, farkon wajibin abin da yake akan ka da Allah ya dora maka shugabancin musulmi shine ka karantar da su addini. Shi yasa dan hodiyo baya sanya jahili ya zama amir, sai wanda dan hodiyo ya karantar da shi ko dan hodiyo ya yadda cewa malami ne. Misali, Mudibbu Adama almajiri ne ya taso tun daga kasar Fombina da ake kira Adamawa yanzu, ya ainihin tafi harurin dan hodiyo yayi karatu. Dangin shi a lokacin mutanen Adamawa da suka tashi tura shi wurin dan hodiyo sai da suka ainihin jaraba shi, suka ce ka tafi da waɗannan dukiya da suturu da kuɗi da shanu, in ka je ka ce gashi dangin shi mutanen Adamawa suna gaishe shi. Ina faɗi ne da harshen mu na yanzu, a wancan lokaci ba Adamawa ake kiran wurin ba, Fombina ake kiran wurin, Fombina. Da ya zo wa dan hodiyo abinda iyayen nan nashi da malaman shi suka gaya mai sai ya gani, suka ce idan har ka bashi wannan dukiya ya karba, to ka sulalo jikinka ka rabu da shi, ba addini yake so ba, kuɗi yake so ya tara, amma sai ya jawo mutane a zo ayi karatu. Yace in ko har ka bashi ya ki karbe, to ka zauna kai karatu, in ka gama karatu ya sallame ka, to ka zo ka karantar da mu. Ile kuwa yana dankawa dan hodiyo me ya faru, sai dan hodiyo yace ai kai da ka zo bako, kai kake bukatar waɗannan abubuwa. Wata shida yace daga Adamawa zuwa Sokoto, yace kai kake bukata, ba ka sake cin wata shida yanzu ka sake komawa, yace mu nan a gida muke ba ma bukata abin da ka zo da shi. Dan haka Mudibbu Adama ya zauna yayi karatu, yana komawa sai ya zama shine babban malamin su. Wannan ma akwai tarihi da ya faru tsakanin mutanen Yola da mutanen garin Gurin, su sun fi kowa sanin wannan, don asali su Adama din daga Gurin suke, amma da suka koma shikenan wannan yaro yanzu ya zama babban malami, to zai shugabance su, sai manyan sai su ga ato ai ba za ta yi ba, shi yasa sai ya matso ya zo ya kafa inda Yola take a yanzu, amma asalin su daga Gurin suke. Haka ya faru ga Fulani a kasar Kebbi, su ma suka turo daga garin Kawoji, dan hodiyo ya kawo musu ziyara, sai suka ce a samu tsala-tsalan yan matan Fulani waɗanda za su kai abincin safe daban na rana daban, waɗanda za su kai na dare daban, waɗanda za su yi sharar ɗaki daban, ana so a gwada shi, neman mulkin ya zo ko kuwa neman mata ya zo, neman addini ya zo ko kuwa duniya ya zo tarawa. Har suka gama mishi duk abin da za su gama na kai abinci da sauransu, ranar farko dai ya ɗauko kyauta ya saka musu a cikin kwanan da suka kawo abinci, bayan dan hodiyo zai tafi aka tara ƴan matan nan aka tambaye su, bai taɓa magana da ɗaya daga cikinku ba, suka ce ai ko daga kai bai ya kalle su ba, kun ji dalilin da yasa Fulanin garin Kawoji suka sallama kansu su ma ga dan hodiyo. Duk sanda ka zo za ka yi da'awa, ka gwada kanka tsakanin waɗannan abubuwan guda biyu, kuɗi da mata, mulki da san girma, ka gwada kanka a gani, za ka iya gane addini kake ko kuwa, za ka iya gane tarihinka, za ka iya gane me zai faru ga rayuwarka a gaba. Saboda haka kun ji jama'a, a nan abinda wannan magana take nufi shine duk wanda yazo zai mulki mutane ya karantar da su addini. Shehu da yazo malamai yake sawa kadeji, amma nan kasar zazzau sai ya zama bai karantar da sarki jatau ba, don dama ya same shi malami ne. Hasali ma tsarin da dan hodiyo ya dauka daga sarki jatau ya dauke shi, domin sarki jatau yana nan yana malanta,
yana sarauta tun kafin dan hodiyo ya zo kuma yana da muqarrar din shi wato yana da syllabus da yake karantawa shine tafsirin alqur'ani sahihul bukhari sannan risala tafsirin alqur'ani ana jiyar da musulmi menene sakon Allah sahihul bukhari ana karanta musu kai tsaye daga manzon Allah risala kuma littafin tauhidi ne da aqida da fiqhu wannan tsarin dan hodiyo ya ara daga kasar zazzau sai kallafa wa dukkanin almajiran shi ce duk inda kaje ka sanya musu tafsirin jallalaini kani ka sanya musu qur'ani bukhari kani ka sanya musu ainihin risala kana karantar da su wannan shine abin da Allah ya dora wa duk wani mai mulki to daga nan ne za ku fara gani shin wai lokacin da wani ya zo ma yana son ƙuri'a ku yana so ya mulke ku ku kanku talakawa kuna fadaka ma kuna tunasashe shi daga cikin sharadin addini ko kuwa sai ruwa da wuta ko kuwa sai titi da asibiti ko kuwa sai makarantu da neman aiki wanda mai mulki ne ya zo neman ƙuri'a a wurin ku kuka zaunar da shi kuka nuna mishi cewa ku musulmi ne a matsayin ku na musulmi wanda irin package yake da shi wacce irin gudunmawa yake da ita wadda zai wa addinin ku wajen karantar da ƴaƴanku addini li'anna ad-dina ra'sal mali fastamsik bihi addini shine jalinka a rayuwa shine jalinka a kabari shine jarinka a lahira dan haka kake wasa da shi sannan wa akhzihim bihi sannan da kuma irin yadda mai mulki zai sanya musulmi lallai su yi riko da addini sarki na ƙarshe da muka samu a nan kasar Zazzau shine sarkin Zazzau Malam Jafaru dan Isyaku da ƙarfi da yaji ba za a saba wa Allah a nan kasar Zazzau ba dole ne a bi Allah saboda musulunci ne ya kafa daular a Adamawa sarki na ƙarshe da suka samu wanda ya musu haka shine Muhammadu Mustafa kakan barkin da na yanzu abinda muke cewa dole ne mai mulki ya zama ya kiyaye wannan muna magana dangane da cewa duk mai mulkin da Allah ya danka talakawa a hannun shi bai kiyaye musu addinin su ba bai musu adalci ba sai ya hadu da Allah a ranar da zai mutu ran nan zai shiga wuta kaji daga cikin amanonin sannan wa imma bil qiyami bima yata'ayyanu alaihi min hifz shara'ihim da kuma kiyaye musu abubuwan duk da zai tsare musu shari'o'i wa dhabba anha kullu muttasidin li idkhali dakhila fiha duk wanda zai kawo musu gurbatacciyar aqida gurbataccen addini duk wanda zai cutar da su aw tahrifin li ma'aniha ko wanda zai rikita musu ma'anonin addinin musulunci dole ne a ga cewa an tare wannan aw ihmali hududihim ko kuma duk wanda zai zo ya tarwatsa musu dokokin su aw tadhi'i huquqihim ko kuma ainihin wato tozartar da haƙoƙin su to kaga anan ne aka fara magana dangane da al'amuran duniya ruwan sha wutar lantarki titina tsaro samar da aikin yi da makamantan haka su ne za su biyo baya jama'a mun fahimta dan haka sai ku duba ku gani al'umma shin kuna irin wannan zaman da su ko kuwa sai dai kawai shikenan amu abin da ya dame mu ba mu da aikin yi nan ta furin malamai da shehunnai da hujjubai da shugabannin kungiyoyi su kuma su ce kada a manta da su game da kujerun umara iyakar ta kenan aw tarki himayati hawzatihim wa mujahadati aduwwihim aw tarki sirati al-adl fihim faqad ghashahum duk mai mulkin da bai kiyaye wa mutane haƙoƙin su ya tsare musu ƙasar su ya kiyaye duk wani maki daga gare su ba lallai wannan mai mulki sai ya shiga ainihin wuta ya ha'ince su dan haka duk mai mulkin da ya inviting American invaders to come and invest in the country ya taimaka wajen zalunci ya ha'inci mutane ma'ana kana mai mulki ka ce Amerikawa su zo domin su zauna a wuri kaza domin wai su tsare muku kasashen ku wallahi no free meal under the American system ba wani karin kumallo ba wani abinci ba wani gudunmawa wanda wallahi ba America zai baka kyauta peace be lillahi wallahi babu babu dan haka ku kira su wai ku ce wai su zo wai su tsare ku wai saboda ƴan ta'adda a'a ku ne ƴan ta'adda na farko da kuka yi zalunci shine Allah madaukakin sarki ya saka wa kasar rashin tsaro ku daina zalunci za ku ga ba ruwanku da fada da kowa kowa zai aje makami ku daina zalunci iyakar ta kenan amma duk wasu wadanda za ku gayyato a Iraki ba an gayyato Amerikawa ba har yau kasar ta zauna lafiya a Afghanistan ba a gayyato Amerikawa ba kasar ta zauna lafiya a ina ne aka gayyato su kasar ta zauna lafiya ku je ku ga Saudi Arabia yanzu wannan irin bala'in ne ba ta ciki saboda ta gayyato Amerikawa 1990 suka zo suka sauke mutanen su yanzu sun haife ƴaƴan su yau ƴaƴan su shekara su 22 sai suka zo wurin gwamnatin Saudi Arabia sai suka ce sai ki baiwa ƴaƴan mu jinsiya da passport cewa ƴaƴan mu su ma ƴan Saudiya ne dan an haife su anan Saudiya tace a ai ba sa yin haka sai aka ce ku kuke zuwa America ku haife ƴaƴa mu dauki passport mu ba ku cewa ƴaƴan ku sun zama Amerikawa mu kuma mai da mu wawaye ne wallahi dole suka dauka suka ba su duk wata rufa-rufa da ake ƙarya ne waɗannan Amerikawan yanzu an dibi ƴaƴan su an ba su jinsiya Saudi Arabia mana an ba su national ID card they have the nationality of the Saudi Arabian ɗaya suke da ƴaƴan Fahad ɗaya suke da ƴaƴan Masaudu in kai tsoho ne dan wani tsohon har yanzu yana daukan sarkin Makka sunan shi Masaudu Allah madaukakin sarki ya kiyaye to jama'a kun je ji wannan qala wa qad nabaha sallallahu alaihi wa alihi sallama ala anna zalika min kaba'ir adh-dhunub al-mubiqa al-mubida 'ala al-janna idha dakhalaha as-sabiquna wal-muqarrabuna in anqadha Allahu alayhi wa 'ida in anfadha Allahu alayhi wa 'idahu al-mujib li'adhabihi bin-nar aw nahwa dhalika ya al-qadhi ya yace gaba da cewa malamai sun tabbatar da cewa mai mulki ya zalunci talakawan shi na daga cikin manya-manyan zanubai da ke nesan tashi daga ainihin aljanna Allah madaukakin sarki ya kiyaye amma kuma ta ba wannan hadisi na ainihin ma'aqilu dan yasar mun yi takhrijin shi cewa Bukhari da Muslim din sun fitar da shi ko muka faɗi cewa har wayo al-Imam Abu Dawud at-Tayalisi da al-Imam Ahmad da Darimi sun fitar da shi haka al-Imam Abu Awana shi ma fitar da wannan hadisi al-Imam Abu Nu'aym da al-Imam at-Tabarani sun fitar da wannan hadisi haka al-Imam Ibn Hibban da al-Imam al-Baihaqi sun fitar da wannan hadisi al-Hafiz al-Baghawi mai sharh as-sunnah shi ma fitar da wannan ainihin hadisi mun ji cewa hadisin da yana bayyana mana cewa lallai ne masu mulki su yi adalci kuma kar su yi zalunci to bayan duk mu gama karanta gabobin ma'anonin dake cikin hadisin gaba ta takwas ita ce dama muka kwana akai lokaci ya kure bari in tashi akan ta a yanzu wa minha bayanu fadli hadha as-sahabi al-jalil haythu qama bi tabri'ati zimmatihi wannan hadisi yana nuna mana darajar wannan babban sahabi domin ya tsayu domin kubutar da kanshi an afati kitmanil ilmi daga cuta ta boye ilmi wannan ita ce cutar malamai boye ilmi ko kuma bayyana ilmi ba dan Allah ba to waɗannan ɗayan biyun cututtukan wannan malamin ya kubuta ma'a ilmihi bi qasawati hadhal wali tare da cewa yana sane da rashin imani na wannan governor wa adam intifa'ihi bil mau'iza da kuma cewa wa'azi baya amfanar da wannan sarki lakinnahu arada an yuballigha hadha alhadith alazim ila al-umma haythu takunu ala bayyina min amriha sai wannan malami yayin nufin ya sanar da al'umma wannan hadisi domin al'umma ya zama sun san abin da manzon Allah ya faɗi akan wannan mas'ala malan ya iktibasi da aya alqur'ani liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina wanda duk zai halaka ya halaka da hujja wanda kuma zai shiryu ya shiryu da hujja dan haka wajibi ne malamai su tashi su bayyana haka Allah madaukakin sarki alqawari wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu duk wanda Allah ya bashi karatu da ilimi da littafi tun kana tsatsan uwarka sai da Allah madaukakin sarki ya dibo ƴaƴan annabi Adam kaf a tafin shi na hannun dama wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbi Allah yace ba ni ne ubangijinku ba qalu bala da ni da kai da su da kowa muka ce haka abin yake kai ne ubangijinmu Allah yace anta qulu yawmal qiyamati inna kunna an hala ghafilin kada fara na kiyama ku zo ku ce ai mun manta ne aw taqulu inna ma ashraka abauna min qabl ko kuma ku ce wallahi Allah iyayenmu ne suka yi shirka wa kunna dhurriyatan min ba'di muka zo muka gaje su wallahi ba mu muka yi ba gado muka yi Allah ya ce duk wannan ba uzuri bane kun ji alƙawarin da Allah ya dauka da duk wani da daga cikin ƴaƴan annabi Adam to malamai fa sai Allah ya alƙawari da su zan ba ku ilimi za ku bayyana ba za ku boye ba ba za ku danne ba ba za ku yi kaza ba ba za ku yi kaza ba wannan shine alƙawarin da Allah madaukakin sarki da malamai dan haka na daga cikin ayoyin da suka sauka da dimidimin zuwan Madina ayar suratul Baqara innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illal ladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim aya ce ta alqur'ani very powerful one kaji abin da yake cewa waɗanda suke koyi abin da muka saukar a cikin littafi bayan mu ba mu rowa ba Allah bai yi rowa ba ya saukar kai da yazo wurin ka sai ka boye Allah yace min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah Allah yana tsine waɗannan mutane albarka wa yal'anuhumul la'inun duk mai tsinuwa kuma ya tsine musu albarka sai Allah yace illal ladina tabu sai waɗanda suka tuba wa bayyanu wa aslahu suka gyara wannan barnar yaya gyaran wa bayyanu suka tashi suka bayyana abin da suka boye sai Allah yace fa ulaika atubu alayhi waɗannan ne kadai zan yafewa dan haka malamai kun ji ku tashi ku fada ku tashi ku yada kamar yadda na fadi karatun da ya gabata kaje ka saurari karatun sahihu muslim kasan na 129 makon da ya wuce ne wannan karatun nace da yaya al'amarin mu zai gyaru idan ya zama ku matasa duk matashin da ya taso sai a cafke shi sai a ce wai ba za a sake bari a sake samun irin albani da ja'afar ba me yake nufi da albani da ja'afar wai ba za a sake samun waɗanda za su tsayu da kansu nan gaba ba duk wanda ya taso sai su cafke shi matashi ne dan karami bai wuce shekara 32 ba a garin nan ya taso vibrant ana kafa gwamnati an dauke shi an zuba shi cikin malaman dariƙa da na kungiya sun tafi umara me za kai da umara ka je ka zauna a Madina shekara 4 ko shekara 5 umara ita ake buƙatar malamai su je umaran nan da tana zama solution duk duniya ba inda ake zuwa umara irin Najeriya ka je gaban darul tauhidi 25 ga Ramadan duk ɗan Najeriya ne an samu maslaha ɗaya daga cikin matsalolin da ke damun mu ta gyaru ashe ba zuwa umara ne solution din mu ba to ku da za ku tsaya ku faɗa wa masu mulki ina aka dosa ka taso kana ƙarami ka ce dole sai ka hau mota ka ce dole sai ka zauna a gidan kanka ka bari mana abin da suke cewa God's time is the best ka bari lokacin kai a'a sai ka ce kai yanzu da ka taso dole so kake kana da mota kana da gida kana da kaza kuma baka da hali dan haka shikenan in suka ce maka zo sai ka karba shikenan to ka je umara ka dawo shikenan kasa ta gyaru shikenan al'amarin mu ya matsalolin mu sun kare matasa sai kun yi hakuri wannan gwagwarmayar tamu in ba haka ba wallahi kasar ba za ta gyaru ba domin dama the four powers cikin su guda ɗaya ne ake sa rai yanzu sauran sun yi collapse masu kuɗi ƴan boko malamai ƴan siyasa these are the four powers su ne suke da ƙarfi a cikin al'umma waɗannan an gwada ƴan siyasa sun yi collapse ƴan boko sun kwanta dama ko hagu tunda dama hagu suke rubutunsu sun kwanta hagu ƴan boko sai suwa masu kuɗi ku duba suna da amanar da in azumi ya zo za ku samu rahama azumi na zuwa su ga karuwa take ma'ana azumin ma laifi ne dan haka bari a azabtar da ku uban waye sa ku dan haka bari a ƙara muku kuɗin komai azumi ma laifi ne din Najeriya babu okonko ko okoronko da ke sai da suga da yin suga da transporting nata da komai musulmi ne suke yi a Najeriya in ka ga suga a shagon arne sarayi a wurin musulmi amma in azumi ya zo sai a ƙara ta duk abin da ake sayarwa in azumi ya zo sai a ƙara idan sallah ta zo sai a ƙara musulmi ne suke siyarwa dan haka masu kuɗi su ma sun kwanta hagu yanzu waɗanda ake sa rai za a iya samun gyaran Najeriya and indeed the whole world su ne malamai to in ya zama the younger generation na ulamas matasan malamai in sun taso wai su ma ana applying wannan philosophy get them young catch them young wai a tabke su kafin su kai ko ina shine maganar su da suke cewa ba za su sake yadda a sake samun irin Albani da Ja'far ba abin da suke nufi kenan a samu waɗanda za su tsayu da kafafuwansu su faɗi gaskiya ba sa shakkar komai sun ce ba za su sake yadda ba amma kai za ka fahimci wai za su tashi su faɗa da ku ne ba faɗa za su yi da ku ba wayo za a yi muku an fahimci ina weak point ɗinka kai aikin hajji kullum kake so kaje sai ka maka kujerun hajji biyar shikenan an gama da kai me kake so amarya kake so ka ƙara nan da nan sai a turo maka kuɗi me kake so gida kake so sai me kake so mota me kake so so kake a rinka jin sunanka a radio ko jarida duk zaka ci duk abin da kake so shikenan amma fa ana nan sai ka ji kawai baka san yadda akai ba sai ka ji ka daina wa'azi ba wanda ya hana ka sai ka ji ka daina wa'azi ku kewaya ku gani guda nawa kuke da su sun yi shuru shine ma'anar ba za a sake samun Albani da Ja'far din ba it's a very strong philosophy and they mean what they say da gaske suke yi don haka matasa sai kun lura in ka taso ya zama kai irin yadda Allah ya wa annabin shi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tunda kai ba zamanin annabawa kake rayuwa ba da zamanin annabawa kake rayuwa ka taso to sai ka tafi wurin dattawan annabawa su baka shawara su yi maka addu'a su dora ka akan hanya annabi Muhammad da ya taso sai Allah ya dauke shi cancak daga Makka sai kai shi sama tun daga ta ɗaya har ta bakwai ya gana da manyan annabawa masu wa'azi da da'awa suka bashi shawara suka yi mai addu'a suka bashi consultation da ya dawo sai ya dawo very vibrant young preacher ya hadu sallallahu alaihi wa sallam ya ga su annabi Musa sun gaya mai ya ake ya ga su annabi Adam ya ga su annabi Isa ya ga su Ibrahim yawwa to kai ma an ka taso yanzu manta da cewa kai ne wane kana da degree kana da masters kana da PhD kai karatu wuri kaza je ka samu suwaye suka dade a fagen su baka shawara su nuna maka su gamsar da kai amma wallahi in ka tsaya da iyawarka ko waɗannan suna nan wallahi suna aiki laila nahari ba dare ba rana akan ba za su sake samun wani mai wa'azi ya taso ya kawo musu kancan ba ba ku yi mamaki ba har wai maganar da ne muku ta'aliki jama'a manyan professors ne ka sa su in court ba inda ba su je sun yi wa'azi akan allurar rigakafi ba a ƙasar nan amma ba inda lecture ta ta musu da hankali sai da suka zo suka yi ta anan America ta yi magana Bill Gates ya yi magana good looking ku ya yi magana kowane shege mai rubabban baki ya yi magana daga nan kaga ko suminti ba mu da shi a makaranta daga nan shine abin da suke nufi they will never allow it to happen neither Albani nor Ja'far abin da suke nufi kenan a samu a kafa wata da'awa wadda za ta tsayi da kafarta suka ce ba za su yadda ta faru ba ba yakin abin za su yi ba a'a wayau za su yi muku kudin ne matasa kuma za su yi muku wannan wayau ne garin kwadayinku da kuma rashin lissafi da kuma tunanin ka isa ka tsayi da kanka Allah madaukakin sarki ya taimake mu muslim yace haddathana yahya ibn yahya akhbarana yazid ibn zurai'in an yunus an al-hasan qala al-hasan al-basri yace dakhala ubaydullah ibn ziyad ala ma'qali ibn yasari a cikin nan yace ma'qal amma ma'qil ko ibn yasari wa huwa waj'un hasan al-basri yace gwamna ubaydullah dan ziyad ya je wurin malamin mu mai suna ma'aqilu dan yasar wa huwa waj'un a halin malamin namu bai da lafiya fasalahu sai shi ainihin wato malamin sai shi gwamnan sai ya tambayi sarkin to wannan wurin sai da malamai suka ce yayi kamata a fassara shi sai ya tambayi sarkin ko sai ya roki sarkin kaga dai suka ce sa'ala ubaydallah ibn ziyad ma'qil ibn yasar amma radhi wa amma yahtaju ilayhi min al'ilaj gwamnan ya tambaye shi algafata malam me kake sha'awa me kake bukata wani irin magani kake so wani asibiti kake so wani likita kake so mu kira maka kaji fassara ta farko ta tambayar da gwamnan yayi wasu suka ce gwamnan ya tambaye shi ne game da ko yana sha'awar lemo ne yana sha'awar ayaba ne a farfesu yake so a yi mishi a America yake so a kai shi asibiti ingila yake so wa yahtamilu an yakuna ma'anahu annahu sa'alahu an yuhaddithahu bima sami'ahu minan nabi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce a zahiri dai gwamnan ya tambayi malamin ne cewa ala gafarta malam to gashi kana wannan halin ko akwai wata magana da ka taba ji daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ka ga mani malamai suka ce wa yu'ayidu hadha ma fi riwayati abi nu'aym wannan fassara ita ce za ta fi karfi saboda ga wata riwaya wadda al-imamu abu nu'aym ne wadda take karfafarta qala yace dakhala ubaydullah ala ma'qil ibn yasar fa qala hadithni bi hadithin sami'tahu min rasulillah sallallahu alaihi wa sallam fada mini hadisin da ka taba ji daga manzon Allah algafarta malam fa qala ma'qil fi ma'qil yace sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji manzon Allah yana cewa manustur iya ra'iyatan famata wanda duk ya rike wasu talakawa har ya mutu wa huwa laha ghashun yana mai ha'inta yana mai cuta da zalunta waɗannan talakawa harrama Allahu alaihi aljanna Allah zai haramta mishi aljanna kun ji fassara ta biyu wato gwamnan ne ya tambayi malamin algafarta malam fada mu wani hadisi mana wa qala ba'dhum wasu kuma suka ce ma'ana sa'alahu talaba an yad'u lahu ma'qil shi wannan gwamna ya nemi malamin ne mishi addu'a ay li kaunihi min ahli al-fadl wa salahi li'annahu sahabi wa fihi bu'dun malamai suka ce wannan fassara ma ba daidai bace dayan biyun dai fassara amma dayan biyun ma ta biyun ita ce tafi inganci dan haka mu dawo cikin hadisin sai kaji inda yake cewa fasalahu sai shi wannan gwamna ya roki wannan malami ana gafarta malam fada min wani zance da kaji daga manzon Allah mana fa qala sai malamin yace inni muhaddithuka hadisan to zan fada maka wani hadisi lam akun haddathuka hu ban taba karanta maka wannan hadisi ba inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzon Allah yace la yastar'illahu abdan ra'iyatan yamutu hina yamutu babu wani bawa da Allah zai bashi kiyo ya wayi gari ranar da zai mutu wa huwa ghashun alaiha wa huwa ghashun laha yana mai cutar da waɗannan al'umma illa harrama Allahu alaihi aljanna sai Allah ya haramta mishi aljanna qala ala kunta haddathtani hadha qabla alyawm alla kunta haddathtani hadha qabla alyawm dan me malam baka ga mun wannan hadisi ba kafin yau sai da na dade ina abubuwa ba daidai ba malam qala sai malam yace ma haddathtuk lallai ban gaya maka din ba aw lam akun li uhaddithaka ko kuma ba zai yiwu in gaya maka ba me yasa ba zai yiwu ya gaya mai ba saboda halayen da muka fadi dangane da shi ina fata an gane na cewa in ka fadi to shikenan ka shirye tafiya lahira eh to kuma ba kowa ne yake da wannan juriyar ba an fahimta a wasu sun fada an yanka su wasu sun fada an kore su an kulla wasu to yanzu kaga ya rage ka zabi wanne kake so ka zauna lafiya da kai da shi ko kuma ka fada kai ma ka tafi lahira ko ka tafi kurkuku ko kuma ainihin ka bar gari to wannan malami da yaga ba zai iya daukan ko ɗaya ba shine sai dake to amma yanzu da yaga mutuwa ta zo sai ga to ni ma ya karasa ni oho bari mu fadi kawai ina fata an gane shi yasa duk da shegantakar da kala rawi yake a wa'azozin shi ku saurare shi kala rawi yana daga cikin malamai waɗanda suka iya da'awa a contemporary Nigeria ya buga da duk wani shegen dan bid'a kala rawi bai rage kowa ba a Nigeria sai in baka bid'a a zamanin shi waɗannan malamai guda bakwai da yake cewa na kanan nan in ba shi ba lokacin ba wanda zai iya wa'azi a kansu wallahi ko gumi baya iya fadin laifin su shi ma kala rawi ba ku ji ya fadi ba yace sai da aka je aka kulle shi inda ba ganin rana da aka fito da shi sai da ya makance inugu aka je aka kulle shi ya buga da duk wani azzalimi amma abun bai zama effective ba saboda yana sa wannan chalukanci da wannan wasa da sauran shegartaku amma duk magana da yake so ya fadi sai da ya fade ta kafin ya mutu bai mutu da wata magana ba قال وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام قال قال الحسن كنا عند معقل بن يسار نعوده الحسن البصري يجي من جور مال من معقل أن يسار دم قيشيش باشي دلافيا فجاء عبيد الله بن زياد سيقوفنا عبيد الله أن زياد يزودوب مال من فقال له معقل سيشي معقل مال من نام يجي إني سأحدثك حديثا ranke dade zan karanta maka wani hadisi sami'tuhu min rasulillah sallallahu alaihi wa sallama wanda naji shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama thumma zakara bi ma'ana hadisihima sa'annan wannan malami ya ambaci ainihin hadisin irin yadda ainihin wadancan malamai guda biyu wadanda muka karanto a baya suka faɗi wannan hadisin shi ma haka ya ruwaito nashi ainihin hadisin ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to da yake summa zakara an gane wa kenan Hisham dan Hassan da yake bi ma'ana hadisihima Abul Ashhab da kuma Yunus dan Ubayd hadisan duk da muka karanta a baya din na riwayoyin mutum biyu ne in ba Abul Ashhab ba Yunus dan Ubayd to wannan riwayar da muka karanta ita kuma riwayar Hisham dan Hassan ce ku dube ta an zaida an Hishami Hisham din Hisham dan Hassan ne to shine shi ma ya ambaci riwayar irin tasu wa haddathana Abu Ghassan al-Misma'i wa Muhammad ibn al-Musanna wa Ishaq ibn Ibrahim qala Ishaq akhbarana wa qala al-akharuna haddathana Mu'adh ibn Hisham qala haddathana Abi an Qatada an Abi al-Malih anna Ubaydallah ibn Ziyad 'ada ma'akil ibn Yasar fi maradihi a cikin wannan riwaya shi kuma Abul Malih yake cewa Ubaydullah dan Ziyad gwamna ne ya je gaida malam Ma'aqil dan Yasar lokacin da bai da lafiya fa qala lahu Ma'aqil inni muhaddithuka bi hadithin zanga maka wani hadisi ranka dade laula anni fil mauti ba dan ina dab da mutuwa ba lam uhaddithaka bihi zan fada maka wannan hadisi ba sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yaqulu naji manzon Allah na cewa ma min amirin babu wani gwamna yali amral muslimina wanda zai rike al'amarin musulmi thumma la yajhadu lahu sannan ba zai yi kwazo yayi iyakar kokarin shi domin ya kyautata musu ya kwato musu haƙƙi ya kare musu shine ma'anar lam la yajhad wato in kana gwamna zakai iyakacin kokarinka da dabarbarunka da connection dinka duk yadda zakai ga cewa ka kare wa mutananka addini an ilmantar da su an kawo musu fasaha an kawo musu ci gaba kai ka dubi yadda Sardauna yayi shine misali na kusa kusan nan da za a yi wa mai hankali dattijo ya iya fahimta duk abin da ake so na addini Sardauna yayi gwagwarmaya dan haka kullun yana tare da malamai kuma dubi irin malaman na Sardauna irin su Abubakar Gumine ka kewaye duk wani mai mulki a wata jiha yanzu kaga yana hudda da irin su Abubakar Gumi wato waɗanda suke wa'azi suna fadin gaskiya ko ku yan tsubbu dan ku kiyaye sai a ce a yana hudda da malamai ai ya tura malamai guda 60 sun ji a ka duba da kyau ka gani waɗanne irin malaman Sardauna yake hudda da su sannan ka dubi su malaman wanne irin aiki suke tare da Sardauna yawan wa'azi suke yi nan kasar kafancan dinnan suke shiga suna musuluntar da mutane suna diban atamfofi suna bayarwa Sardauna shine mai mulki Abubakar Gumi shine mai wazi nan gama sai Sardauna ya tashi duk wanda ta musulunta a bata atamfa Abubakar Gumi yace da Sardauna ya rasu sai ya tafi wa'azi da aka musulunta sai aka ce to a kawo atamfofi yace a to mai atamfofi ya mutu ka gani hada kai suka yi wannan malami wannan mai mulki ana tabbatar da gaskiya amma kana mai mulki sai ɗan tsubbu kana mai mulki sai malaman umara wallahi alamar rashin gaskiyar ka ta bayyana. Dan haka ma'aunin da za ku duba kenan cewa wai yana bin makarantun allo, ana sadaka ya, ana saukar Qur'ani, wannan duk yana yi ne in his own favor, yana yi ne dan gyara niyyar shi. Amma abin da ake cewa yana hudda da malamai masu wa'azi masu neman a gyara, jama'a kuna fahimta yadda al'amarin yake? Domin galibi ba a fahimtar waɗannan irin matsalolin masu muhimmanci, sai a ce ai ya gina makarantun allo, ya kai abinci, ya yi kaza, ana ba wa malamai ragunan layya, ana baiwa mutane geran kunu, a'a ya gyara makabartu. A'a, malaman da yake hudda da su malamai ne waɗanda suke mishi wa'azi. Sardauna da kanshi ga confession, ga jawabin Sardauna ya ce duk san da ya ji Abubakar gumi ya zo office din shi, ya ce sai gaban shi ya fadi, ya san to ya yi wani abu ba daidai ba. Ba mai mulkin da yanzu zai ji cewa ga wani malami ko alwutsu-wutsu ne shi wajen karatu, zai zo office din shi wanda gaban shi zai fadi. Za a sa 50,000 ne kawai ambulan, shi kenan ya zo a gama, shi kenan a karmakallahu. To gashi nan shamai muna nan zuwa kai a karmakallahu, Allah ya saka da alheri, to ai mana salati, ai mana addu'a, shi kenan 50,000, shi kenan an gama da shi. Allah ya kiyaye. Shi nan yake cewa naji manzon Allah yana cewa duk mai mulkin da yake mulkan musulmi thumma la yajhadu lahum, baya yi musu kwazo wajen ya kiyaye musu haƙƙinsu, wa yansah, baya yi musu adalci, illa lam yadkhul ma'ahum aljanna, sai ya zama in za su shiga aljanna shi ba zai shiga aljanna tare da su ba. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To duk waɗannan matsaloli da suka shafi wannan ainihin hadisi, in ba ku manta ba, duk mun tattauna su. Ina fata an gane. Imam Muslim yace babu raf'il amana wal iman min alqulubi, babin da ke bayani akan dauke amana da imani daga zukatan mutane a ƙarshen duniya. Abinda wannan hadisi zai bayyana mana ko wannan babi shine na daga cikin matsalolin da imani zai samu a ƙarshen duniya. Imani zai koma a fatar baki, amana za ta koma a fatar baki, amma a zuciya za a ɗauke amana, za a ɗauke imani. Duk da lokaci ane mana isharar shi, za mu karanta hadisin a gurguje in ya so mako mai zuwa, ko kuma karatu na gaba gobe in an zo sai a tattauna fassara hadisin. Qala haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba, haddathana Abu Muawiya wa Waqi'un hawwala sanad, wa haddathana Abu Quraib, haddathana Abu Muawiya an al-A'mash an Zaid ibn Wahab an Hudhayfa qala حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حذيفة صحابي من زن الله صلى الله عليه وسلم كن سن كوچكين صحابي كوائنا دا مسئين دا النبي باشي. To shi Huzaifa manzon Allah ya amince da shi, yakan yi wani sirri tare da shi, shi yasa akan ce mishi sahibu sirri Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Huzaifa yake cewa manzon Allah ya faɗa min wasu hadisai guda biyu, haƙiƙa na ga ɗaya daga cikin su ina sauraron ganin ɗayan. Haddathana annal amanata nazalat fi jazari qulubir rijali thumma nazala alquran. Manzon Allah ya taɓa ba mu labari cewa amana sai da ta fara sauka a cikin zukatan wasu mutane, sannan Qur'ani ya sauka. Me ma'anar wannan hadisi? Abdullahi dan Mas'udin a cikin wata riwaya tashi ya kwatanta fassarar wannan hadisi shine kafin Allah ya aiko da Annabi sallallahu alaihi wa sallam, sai da Allah ya dubi zukatan bayi tukuna kaf na duniya, sai ya dubi babu mutanen da suke da nagarta da amana irin Larabawa. A cikin Larabawa da ke jaziratul Arab, sai Allah ya ware mutanen Makka, ya dubi suna da tsarkin zuciya, sai Allah ya saukar da amana a cikin zuciyarsu, to sannan sai Al-Qur'ani ya sauka. Kenan idan Qur'ani ya samu mutanen da suke maha'inta ne, to ba zai wani tasiri ba. Don haka sai da Allah ya fara saukar da amana a zukatansu tukuna, sannan sai ya saukar da Qur'ani. Shi yasa kuka ga ko kafiran cikinsu ba su yarda su yi ƙarya, ba su yarda su ci amana, ga su kafirai ne, ga su ba sa kaunar Allah, ba sa kaunar manzon Allah, amma ba sa yadda su yi ƙarya, ba sa yadda su ci amana, saboda sai da Allah ya fara saukar da amana a zukatansu, to sa'annan sai ya saukar da alqur'ani. Fa'alimu min alqur'ani wa alimu min as-sunna, waɗannan mazaje da Allah ya saukar da amana sannan ya saukar da Qur'ani cikinsu, suka koyi Qur'ani kuma suka koyi sunna. A cikin wata riwaya da zamu zo mu tattauna, suka koyi Qur'ani sannan suka koyi sunna. Malamai suka ce wannan dalili ne akan an tashi koyarwa a fara koyar da Qur'ani tukuna sannan hadisi. To kun ji abu na farko da manzon Allah ya baiwa Uzaifa labari na hadisi ko manzon Allah ya gani, zaka ji fassarar magana. Amana ta sauka, sannan Qur'ani ya sauka, suka koyi Qur'ani, suka koyi sunna, kuma suka yi aiki da su. A wannan lokacin Huzaifa ya ce sai ya waye gari, kamar yadda zaka zo ka ji ba da jimawa ba, zai iya hada cinikayya da yarjejeniya ya kulla amana da kowa, saboda kowa yana da amana a zuci, kuma kowa ya san Qur'ani ya san sunna. Wannan ita ce maganar da annabi ya faɗa mai kuma ya ganta aikace. Thumma haddathana ar-raf'il amana, to ga hadisi na biyu, sannan kuma sai annabi ya bamu labari dangane da dauki amana. Kala annabi ya ce yadda abin zai faru, yanamu rajulun nauma, mutum zai kwanta bacci, yana kwanciya bacci, fatuqu badul amanatu min qalbi, sai a danke amana a cire ta daga zuci.